tabbata ba wanda ya tantance ibada da bauta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya. Na kuma shaida na tabbata lalle annabi Muhammad bawan sa ne, annabin sa ne. Allah ya daɗin tsira da aminci da albarka a gare shi daga nan har zuwa tashin alƙiyama. Ya ƴan uwa masu albarka, mu ƙara jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Sa'annan mu sani a irin waɗannan kwanaki masu albarka na Zulhijja, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi aikin haji, ya yi khutba wadda ake kira khutbatu Hijjatul Wada', khutbarsa ta ban kwana. Babu wanda ya taɓa irin wannan khutba kafin shi, bayan shi kuma babu wanda ya taɓa irinsa. Kana afsahan nas, kana ablagan nas, ya fi kowa fasaha, ya fi kowa balaga, ya fi kowa iya magana salawatullahi wa salamu alayhi, ya fi kowa iya isar da saƙo. Ya bayyanar da abubuwa a cikin wannan khutba malamai ba su gushe ba har yau suna sharhi da bibiyar wannan khutba mai albarka wadda manzon Allah ya gabatar a ranar sallah ko kuma ranar tara ga wata Amina ko kuma Arafa. Ya bayyanar da hukunta masu yawa, ya bayyanar da mu'amala mai ɗimbin yawa, ya faɗa haƙƙoƙin maƙwabtaka, haƙƙoƙin ma'aurata, haƙƙoƙin al'umma, abubuwan da suke faruwa a jahiliya. Annabi ya ce na soke su, na yi kansalin ɗinsu. Zina nan da ake bi kafin na jahiliya, Annabi ya ce na yi kansalin ɗinsu. Ya faɗi farkon jini da ya kansale a cikin danginsa, ya ce na kansale shi babu biya. Ya fara da kansa salawatullahi wassalamu alaihi. Ya ce ribar da ake karɓa kafin zuwan musulunci na kansale ta, farkon ribar da ne kansal ɗinta ita ce ribar babbana babana Abbas, don kusan abin da gaske ne salawatullahi wassalamu alaihi. Kuɗi ba ce, Annabi ya bayyana abubuwa masu ban mamaki a ciki. Daga cikin abin da ya faɗa mafi muhimmanci wanda nake so in ja hankalinmu a kai, Annabi ya tambayi sahabbai tambaya guda uku kamar yadda ya zo cikin hadisin Abu Bakrata Nufai ibn al-Harith. Annabi ya tambayi dukkanin sahabbai sama da 100,000 a lokacin, ya ce yau wata rana? Suka ce yau 10 watan Zulhijja. Kafin su ba shi amsa suka ce Allah da manzansa za su fi kowa sani. Ya ce mun yi haka ne don kar mu je min shishigi wa Annabi, kar ya canja masa suna ya ambace shi da sunan da ba mu san shi ba. Sai ce yau ba 10 ba, muka ce haka ne ya manzan Allah. Wannan wani gari ne? Ya salam. Galiban su ma duk ana ka yanke cibiyar. Suka ce Allah da manzansa za su fi kowa sani. Ya ce wannan ba garin Makka ba ne? Muka ce haka ne ya manzan Allah. Wannan wani wata ne? Ya ce muka yi shiru. Muka ce Allah da manzansa za su fi kowa sani. Mun yi zaton zai canja masa suna, tunda ana yi masa wahayi mu ba mu san komai ba sai abin da ya sanar da mu. Dan Allah ya ce la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi, kar ku shishigi a gaban Allah da manzansa. Annabi ya ce ba watan Zulhijja ba ne? Muka ce haka ne ya manzan Allah. Ya ce wallahi ku sani, jininku da dukiyoyinku da mutuntunku a kanku baki ɗaya haramun ne wani ya taɓa da wani. Subhanallah. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum, haramun ne a kanku. Sai ce abin kamar girman alfarmar wannan rana da muke ciki, daidai da girman wannan wata, daidai da girman wannan gari. Gari ne mai alfarma, baldatul haram. Wata ne mai alfarma, rana ce mai alfarma ita ce ranar 10. Girman ya kai kamar girman abubuwan nan guda uku. Ma'ana taɓa jinin musulmi, taɓa dukiyar musulmi, taba mutuncin musulmi wallahi daidai yake da ka je maka a wannan wata a ranar sallah ka taba mutuncinsa babu bambanci ko a Kano ne ka hore mashi yaumikum haza fi baladikum haza fi shaharikum haza yace na isar da sako suka ce ka isa na fada ka fada na fada ka fada har su uku yace ne yuballigi shahidu minkum al-ghaib wanda yayi absent a sanar da shi wanda ya zama yana nan ya sanar da wanda bai zo ba sannan ya daga hannunsa mai albarka sama yace Allah ka shaida na isar Allah ka shaida Allah ka zama shaida na fada sai ta ƴan uwa la tarji'u ba'di kufar kar ku koma butulu bayan tafiyata yadribu ba'dukum riqaba ba'd sashe na dukan sashe sashe na kata sashe ana fada da juna yace kar ku yadda ku haka la tarji'u ba'di kufar yadribu ba'dukum riqaba ba'd lalle mun sheda ya manzan Allah laqad ballaghta risala wa nasahata al umma wa jahadta fillah hatta jihadi hatta ataka al yaqin fa salawatu Allah wa salamuhu alayka ila yawm al-din annabi ka isar da sau ka fadi duk abin da ya kamata kai wa al umma nasiha har mutuwa ta zo ta rike ka ya ƴan uwa irin abin da yake faruwa a Kano Kano da muke tawa garin musulunci garin malamai garin qur'ani garin wa'azi garin da muke proud da shi muke nuna wa duniya yawan masallatanmu yawan malamanmu yawan musulmanmu irin abubuwan da suke faruwa akwai abubuwan da a Kano abubuwan da ba ma gani a wasu garuruwa da sunan siyasa a fito da makamai ana kashe juna matasa samari masu ƙananan shekaru daga shekara 25 zuwa ƙasa su fito titi mutum sama da 200-300 da manyan makamai adduna da wukaƙe ana kame ana bugun mutane ana kwace musu wayoyi at the same time mutane na gudu ana rufe shaguna ana dauka a video daga sama gidaje a zo a tara an kashe wasu wanda duk aka kashe din nan dan uwansu ne kuma musulmi ba yaki ake ba ba komai ba da sunan wayannan ƴan siyasar wane ne wayannan ƴan siyasar wane ne ko da unguwa da unguwa kame da da muke ji da can a Kano da ƴan agada sawa ne da ƴan warura ne da ƴan ina ne a zo ana daukar makamai wannan jahiliyya innaha jahiliyya wallahi yana nuna cewa almajirai da malamai fa akwai aiki a kansu yana kuma nuna cewa shugabanni wallahi suna cikin bala'i duk wanda yake da wata kujera Allah zai tambaye shi ba su yi abin da ya kamata ba ba su ba da daurinsu ba ba su yi abin da Allah zai kasa tambaye su ba ba su yi abin da Allah zai shiru a nan nan hotoro akwai ɗan sandan da na sani oga sani duk wanda ya san hotoro ya san dibidin ɗin hotoro mutumin kirki wallahi ɗan sanda ne na san shi shekara da shekaru a wannan guri sun je garin rabon wannan fada na daba a nan nan hotoro waje jarrahu din ne shi ma aka kashe shi suka harbe shi ɗan daban suka harbe shi ya mutu yana da iyali yana da ƴan uwa yana da matoya yana dab da zai ritaya ma bai wuce ƴan kwanaki ba kowa ya ce da har mu da muka san police station din ga Allah bai ya san shi wallahi shi ma an kashe shi kuma suwa suka kashe shi kuma inda shi ne ya kuskure ya kashe wani da kafi ana sai hadawa a media a kwato haƙƙinsa a yi kaza to shi ba shi da haƙƙi shi ba musulmi ba ne ba abin kunya ba ne a gare mu ta kai yanzu ɗan sandan in ana fadan daban nan sai dai su koma gefe su zuba ido ba abin da za su yi dan baka fi karfin kai ma su kace ka to tunda ɗan sanda masu bindiga masu kaki sun kasa ina gani da kai da haka in tsotsai ya biyo da kai ko a mota kake za a ce buɗe gilas mai ko wayarka a ɗauko buhu a ce sa'a ciki ana ji ƙofa ƙofa sa'a ciki kuma wallahi in kake sai tare ka su fasa maka mota a ina a garin musulunci a Kano garin Qur'ani wa'azi da ana da yana tsurowa a bikin mutane ya tsuro sallah malam sallah ba wasa a Kano kowa yana sallah amma me yasa sallah bata hana mu alfasha ba me yasa bata hana mu fadan daba ba ya yi uwa wannan abin tsoro ne shugabanni ɗaiɗai wanda yake da kamfani a nan Kano da ya ɗauki mutum 200 yake zai su albashi duk wannan 'yan siyasa da duk wannan 'yan takarkarin da duk wannan masu faɗace-faɗace ɗaiɗai ni ban san wani wanda yake da kamfani a nan Kano da ya ɗauki mutum 200 yake ba su ko 30,000 ba ina maganan nan Kano kuma akwai su a faɗan ban sai babu ba amma in akwai a faɗan sau da aka ba aikin yi ba karatu ba ilimi kuma abin da dama makiyanmu ke so kenan ba mai karatu ba jami'o'i sun fi ƙarfinmu ka yi ƙoƙari ɗanka ya gama sakandare iya abin da za ka iya yi kenan ci gaban ba zai yi ba ba kamfani ba sana'ar hannu sun ƙi su yi sai shaye-shaye kawai aka koya a yanmu wallahi bin iyayen ma ba za su bu ba ko me kace yi ba zai ba ko me kace yi ba zai ba saboda haka menene mustaqbal yaya future din za ta kasance yaya mustaqbal future din mu zai kasance nan gaba in kana so ka ga hoton future din kalli jin kalli generation din da yake tasowa za ka tabbatar akwai matsala kuma na gaba yayi gaba ka je kudin ka gani masu ataba masu ƙananan shekaru masu wanda suke wulakanta a gindin gada wanda ake wulakantawa daga masu bara maza da mata sai irin waɗannan masu ƙananan sana'o'i ana wulakanta a ne musu barazana a nan Kanon ma dai haka to idan Kano ta zama haka nan gaba kai kanka ma za ka riƙa jin tsoron yawo a cikin gari akwai gidan rediyon da na saurara a wannan satin Hikima Radio a wannan satin wallahi suka ce an kama sama da mutum 200 sama da mutum 248 an kama makamai na adduna da mai guda 232 wukake guda 374 a Kano a cikin wannan watan kawai a cikin wannan watan aka kama Hikima Radio suka yi wannan bayani ɗin a cikin wannan satin rundunar 'yan sanda ta kama mutane 248 masu faɗan daba suna ɗaure to da Allah ina ma za a zuba su ka je gidan yarin ka gani ka je ka ga yadda ɗakuna suka cika da matasan sannan wuka ke gashi wuka me za a yi da wuka taron ɗan uwanka musulmi ba samu tarbiyya ba zuwa makaranta duk wanda ka kalle shi kawai so yake ga galala ma ya ɗauka so yake samu dama ya ganka a wani lungun ma ya sare ka ya ce kawo abin hannunka wannan abun tsoro ne wannan jahiliya ce irin abubuwan da annabi ya zo ya tarar kenan ya yi maganin waɗannan abubuwa da ke faruwa yadda ka san kafin zuwan musulunci har waɗanda suke wasu garuruwa yanzu tsoron zuwa Kano suke da sunan kasuwanci ko wani abu da aka kasuwancin kusan ya tsaya in abu bai zama dole ba sai dai ka aika kawai kai waya ka tura da kuɗin a turo ma da kayan amma tsoron zuwa Kano ake saboda faɗan daba wani lungunan da daddare ma ba za ka iya bi ba, wani lungunan da magariba ma ba za ka bi. Haka ya waɗannan abubuwa ya kamata lalle duk wanda ya zo zai tsaya takara na ko menene mu ce me za ka yi mana maganin wannan abu. Ba ma buƙatar komai naka, fare mana maganin wannan matsala. Amma duk wata ƙarya da zai gaya muku, wallahi ƙarya yake. Na sha gaya muku kuna ganin wasa ne, wallahi ku ma kun sani duk ƙarya suke. So suke su ɗane kawai su bar mu ci gaba. Yana san Abuja shi bai ma san me muke suke ba. In zai shigo Kano sai a jirgi, da daddare ya shigo ya fita. Za ka bi shi Abuja ne? Ba za ka bi shi ba. Sannan a waje ba mu huta ba. Ana kashe mutane a cikin gida ma ba mu huta ba. Haka kwanan nan wani a cikin gida aka yi masallama da daddare, ta rantse da Allah yana fitowa aka tattaka masa wuta. Sun kashe shi. Wani tsoho shi ma bai ji ba bai gani ba, ina yayin ka baya nan suka ce bari mu bar ma saƙo. Suka tattake shi shi ma Allah ya sa bai mutu ba. In yayin ka sun zo ka gaya masa. Tsoho ne dan wani shekara 70 suka tattare shi. To titi ba hutu, a cikin gida babu hutu. Yanzu kun ji kwanan ne yadda wani ɗan takara tsohon ko kuma ɗan majalisar tarayya wanda menene Abba Anas na Jigawa ya ba hanyar Jigawa a hanyar na Abuja, aka kama shi da shi da abokinsa, aka yi ciniki naira miliyan 200. Da kyar aka tsaya a miliyan 75. Kashi suke so ba transfer ba. Aka tafi da naira miliyan 70 an manta miliyan 5. Aka irga aka ga kuɗi bai cika ba. Da wanda suka je ɗin da abokinsa ne da kuma ɗansa. Aka tafi da miliyan 70. Aka irga aka ce saura miliyan 5. Ba haka aka yi ba. Yanzu sai ka ce kuɗin ubansa. Ba haka aka yi ba. Abokin ya ce to ina ga mun manta su ne a mota, bari in ruga in je in ɗauko. Ya ruga ya tafi, suka kama ɗan, suka je suka ɗaure shi. Ya ce ku nuna min mahaifin nawa, jikinsa na gaya masa kawai sun kashe shi. Ƙarshe wancan ɗin da ya sha, yaron ya tabbatar ya je ga gawar ubansa sun kashe shi. Mutumin Jigawa ne. Bayan an ba da miliyan 70 ya zama. Kun zo nan cikin gari kuna fashe-fashe. Ku tafi daji mana ku yi mana aiki inda gaske ku ƴan daba ne. Idan da gaske ku ƴan tauri ne, ku je daji ku mana wannan aiki. Amma ba a cikin gari ba. Wallahi wallahi wannan ba shi ne aikin samarin magabata ba. A cikin gari a Kano. Waɗannan abubuwa suna faruwa da kasan zamanin jahiliya. To da aka ƙarshe tambaya laifin waye? Waye kamata a zarga? Wa za a bilemi manil malum? Shi ne karan farko duk wani shugaba ba zai kuɓuta ba a gurin Allah. Ba zai kuɓuta ba. Sannan malamai iyayenmu su yi aikinsu su ci gaba da ba wai wa'azi kaɗai muke buƙata ba, a'a waɗannan shugabanni iyayenmu malamai su je su rika zama da su. Dan duk masu jin wa'azin nan talakawa ne, ba ma sa ji. A je a zauna da su, ka san me yake faruwa ka a Kano? To wallahi Allah zai tambaye ka. Kuma wannan abin in malamai ba su ba su ma Allah zai tambaye. Duk wanda zai iya zuwa kusa da su, ya je ya gaya musu. A je a gaya musu ba maganar kunya ko tsoro ko niyyar laɓe ko wani kaza ko dariya ko murmushi a gabansu. Ga abin da yake tafe da mu. Allah zai tambaye ku an bar ƴaƴanmu sun zama ƴan daba. Suna kashe mutane, suna ƙwace mutane abubuwa. Babu gaira ba da ni. Muna roƙon Allah jalla wa'ala ya sa waɗannan al'ummomi su yi aikin. Waɗannan wato manya su ji abin da za a gaya musu. Su kuma samarin nan su ji tsoron Allah. Su sani su musulmai ne, ƴaƴan musulmai ne. Su je su koyi dukkanin sana'ar da ya kamata su neman halalinsu, su watsar da waɗanda suke ziga su suke ba su ƙwaya, da 'yan siyasan da suke ba su 2,000-3,000. in sun ce sai sun yi fice muna so mu ga ƴaƴanka a gaban ina wane da ka tura karatu a London da ina ne su zo mu tafi tare da su dan mu kare ka tare da wallahi mala hankalinka ba zai tashi ba sai ka je gurin taron siyasa ga ƴan sanda nan a gefe guda ga ƴan shaye-shayen a nan kowa yana zuƙa kuma da makaminsa ƴan sanda ma ba su yi ba su je shi kuma yin labarin yana can yana ta campaign shi ya sa su kuma ga ƴan sanda can a gefe ka ga laifin ɗan sanda shi ya isa ya je sai karfi bai na za mu je Allah Ubangiji ka shirya da mu Allah ka tsare rayukanmu da mutuncinmu da addininmu wayannan matasa masu shirya ne Allah shirya da su in ba za su shirya ba Allah kai ka sai da za ka yi mana maganin birni da daji da ko'ina Allah ka kawo mana ƙarshen ta'addanci Allah ka cire mana wannan jahiliya ya Ubangiji wannan damuna da muka fara gani Allah ka sa mata albarka Allah ka sa mata albarka Ubangiji Allah ka yi albarka ga ƙasarmu ga al'ummarmu ga rayuwarmu baki ɗaya wannan sallah da ta tunkaronmu Allah ka hore wa kowa abin da zai yanka ya Ubangiji ka ba mu mafita wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad.